Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
To jama'a assalamu alaikum, sunana Muhammad Lalo. Yau 9 ga watan Fabrairu shekarar 2019. Wakilin Amurka na musamman kan hulɗa da ƙasar Koreya ta Arewa, Steven Bergen, ya ce an samu ci gaba ta tunawar da aka kammala a jiya Juma'a a Pyongyang kan shirye-shiryen taron da za a yi a karo na biyu da Koreya ta Arewa a ranakun 27 da 28 ga watan nan. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana a shafinsa na Twitter a baya cewa wannan zama da za a yi da shugaba Kim Jong-un zai wakana ne a Hanoi, babban birnin Vietnam. A wani sakon Twitter da ya wallafa har ila yau, shugaba Trump ya ce yana fatan haduwa da takwaran aikinsa na Koreya ta Arewa Kim, inda za su ciyar da batun zaman lafiya gaba. Shugaban Saliwa ya ayyana dokar ta ɓaci a lokacin ƙasar saboda matsalar fyaɗe da ta yi katutu. Shugaba Julius Maada Bio ya ce daga yanzu duk wanda aka samu da laifin yi wa ƙananan yara fyaɗe za a yanke mai hukuncin ɗaurin rai da rai. Alƙalamin sun nuna cewa kashi 1 a cikin 3 na adadin mutum 8,000 da aka samu da laifukan da ke da nasaba da fyaɗe, waɗanda aka sanarwa hukumomi, na da alaƙa da yara da aka ci wa zarafi ta hanyar yin lalata da su. Gwamnatin shugaba Trump ta bayyana cewa ba za ta iya cimma wa'adin da majalisar dokokin ƙasar ta ɗiba mata ba, na bayyana wa majalisar ko za ta saka takunkumi ko kuma akasin haka akan duk wanda aka samu da hannu a kisan ɗan jaridan nan na ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi. Majalisar Dattawan Amurka ta baiwa shugaba Trump zuwa ƙarshen daren jiya Juma'a, wato 8 ga watan Fabrairu, domin tantance waɗanda ke da hannu a kisan ɗan jaridar wanda aka kashe a ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul a ƙasar Turkiyya a watan Oktoban bara. A ranar Alhamis, mataimakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Robert Palladino ya ce,
"We will continue to consult with the Congress."
Ya ce za mu ci gaba da tuntuɓar majalisar dokokin ta Amurka da kuma yin aiki tare domin zakulo waɗanda ke da hannu a kisan Jamal Khashoggi. Sai dai a ranar ta Alhamis, ma'aikatar harkokin wajen ta Amurka ta ce ta soke takardun bizar wasu jami'an gwamnatin ta Saudiya da dama, sannan ta rufe asusun wasu mutane 17. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce tana ƙara himmatuwa wajen ganin ta shawo kan cutar zazzabin lasa, wacce ke ci gaba da yaduwa cikin gaggawa a sassan yammacin Afirka. Yankin yammacin Afirka na tsakiyar lokacin da cutar ta fi kamari, wacce ta fi tasiri a tsakanin watan Disamba da Maris. Hukumar ta WHO ta ce dama dai ana sa ran barkewar cutar a ɗan tsakanin wannan lokaci, amma a cewar kakakin hukumar ta WHO Tarek Jasarevich, sun damu matuƙa kan yadda cutar ke yaduwa cikin gaggawa.
For example, doing storing grain and other food,
ya ce hanyoyin da za a kare kai daga wannan cuta shine, misali ana so mutane su riƙa ajiye kayayyakin abincinsu a wuraren da beraye ba za su iya kaiwa gaba, da zubar da shara nesa da gidajensu. A ranar 22 ga watan Janairu, Najeriya ta ayyana ɓarkewar cutar, inda ta ce jihohi 16 ne ke fama da ita, inda hukumomi suka ce mutum 213 ne suka kamu da wannan cuta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 2 dare ne da minti 4. Duk da cewa ta sanar da shirin rage irin taimakon sojin da take ba ƙasar Kamaru saboda zargin cin zarafin bil'adama da ake yi a ƙasar, wasu jami'an gwamnatin Amurka sun ce ƙasar za ta ci gaba da haɗa kai da ƙasar ta Kamaru ta fuskar tsaro. Sai dai hukumomin ƙasar ta Kamaru sun ce takaita irin taimakon da Amurkan ke baiwa ƙasar zai iya kawo cikas ga yankin da ga yakin da ake yi da masu tsauraran ra'ayi a yankin. Jakadan Amurka Peter Henry Ballerin ya tabbatarwa da hukumomin na Kamaru cewa Amurka ba za ta daina haɗa kai da ƙasar ba ta fuskar ayyukan tsaro, kamar yadda kamfanin jallancin labarai na Associated Press ya rawaito jakadan yana faɗa bayan wata ganawa da yi da kakakin gwamnatin Kamaru Ren Emmanuel Sadi. Kalaman na jakadan Amurka na zuwa ne bayan da rahotanni suka nuna cewa gwamnatin Amurka za ta rage dala miliyan 17 na tallafin da take ba Kamaru na kayayyakin soji. Rahotanni daga Sudan ta Kudu na cewa an kashe wasu mazauna yankin karkara da ba san adadinsu ba, yayin da wasu ɗaruruwa suka tsire daga muhallansu a lokacin da wani sabon rikici ya barke a jihar Yei River a wannan makon. Bayanai sun nuni da cewa dakarun gwamnati sun haɗa kai da mayakan SPLA na ƙasar ta Sudan ta Kudu. Ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Maryam Laushi. A makon da ya gabata, ta bayyana mana irin matsalolin da take gani mata na fuskanta a Najeriya. A cikin shirin mu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. Yanzu ga shirye zabi na ta ƙara tahowa. Kamar ya kike gani jama'a ke shirin zaben nan? A ganin ki mutane na shiri sosai.
Da alama miyan mutane su fito su zabi ya ƙaru tsakanin yanzu da zaben da aka yi a 2015. Mun ga cewa waɗanda suka fito ma suka yi registry sun kai miliyan 94 yanzu. Saboda haka mun ga cewa mutane sun ƙaru, kuma ko fitowa ɗin dama yawanci mutane za su fito zaɓe ba kowa ke fitowa zaɓe ba, amma da yake ma mutane da yawa yanzu sun registering yanzu kawai katin ya kamata su ansa, kuma na san cewa mutane da yawa suna zuwa su ansa. Ba kowa zai ansa ba kuma ba kowa zai fito zaɓe ba, amma dai ya ɗan ƙaru tsakanin yanzu da zaɓen da aka yi kwanakin baya.
Kin ce ba kowa zai fito zabe ba kuma ba kowa zai anshi katin zabe ba, me ya sanya haka?
Wayansu kawai to wahalar zabe a Najeriya, in ka tashi zaka shiga layi, wayansu ma in ka je baka san ko akwai yan sanda da za su protect in ka ba umu abu ya tashi, in matsala ya tashi. Wayansu suna tsoro, wayansu kuma suna gani ba amfanin ba zabe saboda bazai nuna a cikin wanda zai fito ya ci zaɓen ba. Mutane da yawa dai wahala ne kuma a wurinsu. Kamar yanzu in ka yi rajistin a wani gari bazai yi ka sake yi a wani gari ba, wayansu kuma sun canza inda suke zama, saboda haka su tashi su koma ko ƙauye su je su zaɓe bi musu biya. Saboda haka waɗannan abubuwan zai iya hana mutane fitowa ranar zaɓe.
To kamar matasa, wani kira zaki a gare su musamman a wannan lokacin na shirin zabi, ganin cewa wata sa'in yan siyasa sukan yi amfani da su wajen bangar siyasa, wace shawara zaki ba su?
Dama mu a Najeriya ba a saba daukar matasa kamar za su iya yin wani abin kirki ba. Ina so matasan Najeriya su nuna ma yan siyasa cewa muna da hankali kuma mun san me muke so. Kashi 50 cikin 100 na voters masu zaɓe da suka yi registering wannan lokaci duka matasa ne shekarunsu 18 zuwa 35. Saboda haka ya nuna cewa mu muka fi yawa, ya kamata mu za mu zaɓi wa zai zama shugaban ƙasa, mu za mu zaɓi wa suwa za su yi mana shugabanci a kowane wuri. saboda haka ya kamata matasa su gane amfanin abubuwan da za mu yi masu kyau da su ci kasan nan namu shine aje a ansa katin zabe ranar zabe a fita ayi zabe a cikin kwanciyar hankali a duba a kirga a kira a kirga a duba a sa guda nawa ne aka tara kafin su tafi gida
to kamar su matasa kuma in ce sauran jama'a kin gamsu da yadda suke daukar batun zabe a Najeriya musamman dai a wannan karan kina gani yayin sun shiga taitayen su suna duba cancanta ne koko wani abu daban wanda san ran su ne
to dama kowa da abin da yake nema tun da kasan nan namu da kuma da abin da yake tunani yana so wayansu abu ne ke suke nema wayansu kuma suna neman inda za su ci kuɗi ne gaskiyan shi ne amma kuma na san cewa a cikin duka mutanen nan akwai waɗanda suke da niyya mai kyau to irin su ne ya kamata mu nemi su mu zaɓe su
to yanzu ke a matsayinki na matashiya duk da cewa kin ci da kina da ra'ayin siyasa kamar wani irin kira ko wace ne irin shawarwari zaki ba mata
ya kamata mata su haɗa kai saboda mata aka ce ko mata masu aure da suke zama a gida miliyan 11 sun yi rajistar su fito zaɓe ya kamata mata su san cewa kuma ko a cikin ƙasar nan kusan rabin ƙasar nan mata ne saboda haka ya kamata mata su haɗa kai a abubuwan da ya shafe mu ya kamata kuma a fito a yi zaɓe ya kamata kuma a riƙa koya ma mutane ko yara ya kamata a riƙa koya ma yara abubuwan da ya kamata tun suna ƙanana akan ma fitowa zaɓe akan shiga jam'iyya mutum ya zaɓi jam'iyya ya shiga kuma a yi amfani da jam'iyyan a yi abin da ya kamata mai kyau ma kowa ma a gasar nan namu
to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu da ƙarshen wannan hirar a madadin baƙuwar ta Maryam Laushi da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
dalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
Obasanjo da ake cewa ya saci biliyan 16 waye ke mulki yanzu
shugaba Buhari
to me yasa bai kwace rijiyoyin mai ko ya kama Obasanjo ya kulle shi ba kan kudin
duk da sanna har yanzu ba ka samu dan takara kudanta shi da Buhari ba ko waye shi ba mai bane ba farawo bane ba fajiri bane ba dan kunji asiri bane duk wani barawo duk wani macuci duk wani azzalumi duk wani mai kisan kai duk ko laifin mai kai ko da ka kamanta wani da ubangiji in dai ka shiga jam'iyyar APC an yafe maka
jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya to yayin da muke kasa da makonni biyu kafin babban zaben da za a yi a Najeriya idan Allah ya kai mu ran 16 ga watan nan yaya kuke ganin kiran da kungiyar Izalatul Bida'a Iqamatus Sunnah ta yi wa mabiyanta na cewa dukkan su kwansa da kwalkwatan su fito su zabi shugaba Muhammadu Buhari idan ranar zaben ta zo domin ko jigogin Izalatul sun ce fa su suna da hujja
sunana Abdullahi Abdulmalik Digi Deputy National Director in Charge of Finance and Account PSF Group of Jamaatul Izalatul Bida'a Iqamatus wannan zabe da muka sa a gaba yanzu na 2019 gaskiya akwai kalubale da yawa a gaban mu zabe ne wanda ya kamata a ce mun sake zabe shi Muhammadu Buhari domin ya dawo ya idar da abubuwan da ya sa a gaba wallahi in ka hangi wasu abubuwa waɗanda ya yi to kai kana ka san ya cancanta ya dawo domin ya ci gaba da inda ya tsaya yanzu ka dubi kogin Niger nan aikin hanyoyi ka dubi aikin wutan nan wasu abubuwa ne wanda ga su nan yanzu mun sa a gaba idan Allah ya sa ya kaddara aka bashi wannan dama abinda zamu samu a gaba insha Allah rabbi abu ne mai alkhairi saboda ka wannan zabe akwai kalubale amma mu aje duk wani bambancin addini ko bambancin kabila mu zabi wanda yafi cincinta a zabe shi a wannan tafiya
To Madala, to ko bayan wannan shirin yau zai tabo kalamin da aka ce an je yana fitowa daga bakin madugun jam'iyyar ta APC na kasa Adams Oshumole da aka ce ya ce komi zunubinka idan ka shiga jam'iyyar APC to zunubanka sun zama wankaku. To amma kashi na biyun nan da muhawarar da wakilin mu na Abuja Nasira da Mulkayam da shirya mana da zamu kawo muku a yau wato a tsakanin Buba Galadima da Abdul Karim Dayabu zamu tashi ne daga zargin da wasu suka jima suna yi wa shi Buhari na cewa in ma shi mai gaskiya ne to azzalumai sun zagaye shi abinda yake hana shi samun nasara a yakin da yake kokarin yi ta kidar cin hanci da rashawa
kuma wai waye ne ba barawon bane ne waye ne bar mulki aka bude duwawun sa ba guntun kashi waye mutumin a kasar nan a Najeriya sau nawa aka kai wa Buharin laifin mutanansa wanda suke karkashin sa sun kewaye shi bai komi ba ko sai wanda yake ki shine mai laifi shugaban shi to ya yafe min shi ba dan jam'iya bane ba dan APC bane saboda haka ba zai iya sani ba amma shugaban sa na APC fa yace duk wani barawo duk wani macuci duk wani azzalumi duk wani mai kisan kai kai duk ko laifin mai kai ko da ka kamanta wani da ubangiji in dai ka shiga jam'iyyar APC an yafe maka ko kai baka ji ba to waye waliyin a jam'iyyar APC ko a gwamnatin ta wanda muke maganar nan akan sa mun yi masa kyakkyawan tsammani da zaton cewa idan yazo talaka fa ya warke amma babu makiyin wannan gwamnati idan talaka talakan ma na arewa ka ji abin da yau shugaban kasa ya faɗa a Premier Times yace ƴan uwansa musulmi sune suke masa kiyayya kristoci suka rungume shi ashe shi yasa duk wannan ƙuri'ar da aka yi masa ruwan ƙuri'a sai Alhaji Abdul Karim Dayabu suka yi masa a Kano bai musu abun sile biyar ba banda kurkuku an yi musu gobara an yi musu mutuwa sarkin Kano mai tamasile Ebe Mutar Muhammad duka sun mutu waɗannan mutane ne sahihai na kusa da shi kuma manya ne a Kano bai je yayi ta'aziyya ba Ebe Mutar Muhammad daga soja ma domin General Buhari aka kore shi
Alhaji Abdul Karim Dayabu me zaka ce kan waɗannan bayanai na Buba Galadima
to na farko dai ni ba ɗan jam'iyya bane amma ɗan siyasa ne ni kuma na fara siyasa ne tun Malam Aminu Kano ina dare muka yi tare da shi kuma da ya mutu ma mun yi tare da Awolo amma abinda nake so ni a wannan lamari ya kamata duk wanda yake ganin cewa akwai wani ko dan uwa ko na kusa ko aboki ko Aminu ko wanda aka amincewa yayi wani abu to a tabbatar da abin akai shi kotu a gani me za a yi sannan kuma duk wasu lapses da aka samu na mulkin nan da aka yi abin da yasa nake yin afwa na san da farkon farawa Allah ya jarabci Buhari da rashin lafiya rashin lafiyar nan Allah kadai san tsananin da yake ji sai shi da abin ya shafa koma waye dalili amma ba wani mai tasiri in ba Allah ne kaddara masa wannan abu ba kuma ko annabi Muhammad samu kuma koma wane ne gashi nan dai Allah ya kaddara yayi rashin lafiyar na haso biyu
kana tunani cewa Alhaji Abdul Karim kana da cikin mutane masu tunani an yi wa shugaba Buhari samu ne
a kuma koma me ai mutane suna tunani iri daban-daban amma koma me ni duk abin da kai mu ai na yi surviving an yi posting ina an tsatsare ni an tsare ni a national headquarters ne SSS ma sai da sani abin ce mutu aka sake ni
shi Abubuwa Galadima
Nasiru Abubiyu nagode wa Allah da Alhaji Abdul Karim Dayabu mutumin da nake girmamawa a siyasance mutumin da nake masa ganin mai gaskiya
me yasa kike masa ganin mai gaskiya
dan na san kibla alkiblasa ya fito ya ga yawa duniya General Buhari an mushi sanmu shi yasa baya iya aiki tunda ya faɗi wannan dan Allah dan annabi muna yi wa General Buhari uzuri ɗan uwansa ne mu ba mu san abin da yasa zai cutu me yasa za a yi ta jansa kamar wani raƙumi maimakon a kyale shi ya je gida ya zauna ya huta na farko kenan na biyu Alhaji Abdul Karim ya nuna mana cewa shi yana ɗaya daga cikin masu ba wannan gwamnati shawara shi yasa take wannan tangal-tangal take tafiyan hawainiya take tafiyan kaguwa take tafiyan jadabaya dama muna nema shin su waye ne suke abokanan shawaran wannan shugaban kasa da yake irin tafka irin waɗannan kurakurai har ma waɗansu suna zagin sa muna jin haushi na cewa bai san ma halin da yake ciki ba
injiniya Buba Galadima yayi bayani ya Alhaji Abdul Karim Dayabu na san kaji kuma ya nuna cewa lalle shi shugaba Buhari nan kamar ko yadda ka faɗa in ma san mu akai masa imami ne kai kace kana bashi shawara yana daukan shawara
eh to abin da yake so mu gane
ba cewa ne kai tsaye an masan bane ce ko san mu aka yi masa annabi ma an masan mu kuma da aka yi annabi san mu nan ya warke sannan kuma duk da rashin lafiyar da Buhari iyo na Allah ya ba shi sauki ya warke a yanzu duk da sannan har yanzu ba ka samu dan takara kutanta shi da Buhari ba ko waye shi akan kansa shi dai Allah ya tsarkake shi ba maye bane ba farawo bane ba fajiri bane ba dan kunji asiri bane kuma ko a lokacin annabi a cikin sahabbai an nuna akwai munafikai saboda haka ballantara wannan zaman din an samu munafikai ko kuma dan wasu ƴan ƙon Buhari ko abokan Buhari ko wanda Buhari amincewa sun ci amana ƙasa sun ci amana mutanen ƙasa ai kaga wani abu ne daban muna fatan Allah ya ba mu iko mu dauki matakin da zamu yi tunda Buhari ba shi kadai zai mulkin ƙasar da ba da taimakon jama'a maimakon a zo a tunanin ya za a yi in an tabbatar wancan laifin gaskiya ne a fito da su a bayyane in ma sai an nuna musu a kai kotu alkali a ce ga abin da wani da wani isa ta ni abin da ke so kenan
ina tsammani shi Alhaji Abdulkarim ɗaya bai aikin gwamnati ba da ya yi aikin gwamnati ya san dokar EFCC da ya sani cewa magunan da kake ji waɗansu barayi ƴan APC suke jin tsoransa bai isa ya dauki wani talaka ya je ya kama shi ko ya kai shi kotu ba sai Buhari ya sa hannu wannan shine dokar EFCC duk wanda aka kama ko aka kai kotu Buhari ne ya sa hannu aka kai shi kuma nagode wa Allah ya faɗa cewa ko ƴan uwansa ko abokanan shi ko surkunansa ko waye ko wani waye da suke tare da shi ba za a rasa bara gurbi ba a kusa da mai mulki na yanzu wannan Najeriya sun samu tabbaci cewa duk dai kowanne ma menene gautan janai sai dai bai sha rana ba
Alhaji Abdulkarim da yabo shin haka duk shugaba Buhari a yadda ka fahimce shi yadda kake ina zuwa yadda kake magana da shi waɗannan mutanen duk wanda ya koma APC shikenan ya tsira ba za a sake
barwara ba ai ba dan jam'iyya bane amma dan siyasa ne nace ni kuma dan Najeriya ne ni abin da nake so ka gane ina cewa koda kowa na sama farawo ne shi akan kansa ba farawo bane ni abin da ke so kenan ina son duk wani dan takarawo ne tabbata shi ba farawo bane ba fajiri bane ba dan kunji asiri bane izo ai gamar shi ma amma mutane sun masa shaida shi akan ran kansa koma mai za a ce koma waye nasa a kazami to amma shi ba kazami bane akan kansa tunda har yanzu ba zo a ce tabbas ga satarsa ga kungiyar asirinsa ko ga farjinsin sa bani shi abu na tsaya kenan in kuma a cikin waɗannan mutane duk suke da neman mulki a kasar nan akwai fari fat to a gaya mun a tabbatar mun cewa irin baiwa da Allah ya yi wa Buhari in bayyana cewa ba farawo bane ba fajiri bane ba dan kungiyar asiri bane shi ma a gaya wa duniya waɗannan ba haka bane kamar da jaba suka yadda
ina Abubakar Galadima
duk wannan magana mai sauki ne kaga dai ai duk zargi ake yi in ma akwai wani dan takara wanda ake zargin sa da wani abu mu ba mu sani ba in akwai shaida Alhaji Abdulkarim ya gaya mana shi ma yanzu Buharin ko kuma na kusa da shi ko ma waye in yanzu na ka Qur'ani na bashi cewa ya rantse baya kaza bai isa ya rantse ba dan bai san shi ba kuma ba kwana suke tare da shi ba saboda haka nace maka duk fa kanwar fa duk abinda duk gautan ja ne sai dai wanda me ne ba a yi yanzu me ba ka jin zargin da ake wa ƴan uwansa da abokanansa da surkunansa da waye ba ka jin zargin da ake musu kai ba ka ji kuma yanzu duk wani barawo gwamna wanda ya sata ko chairman na jam'iyya ko wanda ya rike wani babban mukami duk satar da kai in dai ka je gun Buhari kai ka zama wali mahasumi an wanke maka zanubi
injiniya Abubakar Galadima tambayar da nake so nayi ma kai ma ka zauna da Buhari nan wato in ana neman wanda ya san Buhari a shekarun baya wata kila in an same ka shikenan ba ma
sai an ga dan duk wanda yanzu da yake mulkin nan ba su isa su je kusa da shi kamar yadda ni naje kusa da shi a lokacin da bai da shi ba ba su isa ba saboda haka ba san shi ba
yanzu
sance kawai suke suna tsalle suna faduwa ina ganin su ina dariya
injiniya me yasa kike dariya
da hawaye za su yi kuka
amma injiniya an ce kai ne kake kuka ai yawanci kai ne kamar wato
nake ta wannan dariyar yanzu kai ka ganni kamar mutumin da akwai abin da ya dame shi
Alhaji Abdulkarim Dayyabo duba mana wannan zaben ka hango ya kake ganin magoyi wato wasu suna cewa taron jama'a da suke zuwa wajen campaign din nan a je jihar nan a ga dimbin jama'a a ce jiha an kasa yin jawabi ma ba shi ke nuna nasarar zabe ba
To a gaishe ku malamai. To Allah ya kama shiri na gaba zamu ji wai me yasa Buhari bai taba mayin kurin kama Obasanjo bane duk da zargin da aka dade ana yi Obasanjan na cewa ya handama mankudan kudaden wutar lantarki. Zamu kuma taba mu maganar Amina Zakari ta hukumar zabe ta Najeriya. Wani mu gode wa Buba Galadima da Abdul Karim da Yabo da kuma musamman shi wakilin namu Nasiru El Kayam da ya shirya mana wannan tattaunawa tsakanin su. Ga madadin su duka Aliyu Mustafa Sakwato ne a Washington DC. Mun ba ku lafiya.
Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari a wani ce ke cewa a wani lafiya.